نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. دعاء أولا يمتين الهدي دي داتي دي شاهدو كو شابيرني شابير جوتن سفر أولا شكرا تدبو دي هدو da asirin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Kitabut Tauhid. Matashiyar da muka tsaya a baya akan ta, babu qauli Allahumma ighfir li in shi'ta. A yau matashiyar yau babun la yaqul abdi wa amati, wannan kuma shine darasi na 40 daidai ko? Babun la yaqul abdi wa amati. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وأن بابي أبن ديكي مغنى أكنسا لا يقل abdi wa amati, kada mutum ya ce bawa na ko kuyan gata da waɗannan lafazza guda biyu, lafazin abdu da lafazin ama. Koda kana da bawa shari'antacce da ka mallaka ta hanyar da musulunci ya tsara bauta, koda kana da baiwa ko kuyanga wadda ka mallaka ta hanyar shari'antacciya, to karka tashi kiransa ka ce ta'ali ya abdi, karka tashi kiranta ka ce ta'alai ya amati, karka ce ya kai bawana ya ke baiwata, sai dai ka iya cewa ya kai mai man hidima ya ke kuyangata. Domin mai man hidima kalma ce da akwai saukin fada sama da ka ce bawana, domin idan ka ce bawa, ba wanda yake mallakar bayi gaba ɗaya sai Allah ta'ala. Kun gane da kyau? Wannan hani da aka yi hani ne da ya kunshi karhanci, wato makaruhi ne mutum ya faɗi haka, saboda tsarin koyarwar addinin musulunci daidai da lafazi, wanda ba wanda zai ce bawana ya zanto yana nufin bawana wanda na halitta, bawana wanda yake mun bauta, mutum baya nufin haka a zuci, haka ne ko? Amma lafazin baka din yana kunshi da wannan ma'anar, duk da cewa zuciyarka ba ta nufaci wannan ma'anar ba, kasancewar lafazin ya kunshi ma'anar da take kamar an sanya ma Allah kishiya sai sa shari'ar musulunci ta hana mutum ya amfani da wannan lafazin. Kun gane da kyau? Shine maliki ce wa hadha ala wajhi al-istihbab an ya'dil al-abdu an qawli 'abdi wa amati ila fataya wa fatati. Mustahabbi ne ai maimakon ka ce abdi, ai maimakon ka ce amati, sai ka canja, sai ka ce fataya, wato yaro na mai min hidima, wa fatati, ko kuyangata, yarinyar gidana mai min hidima. Tahaffuzan anil lafzin lazi fihi ihamun wa mahzurun, dan mutun ya kare bakinsa daga lafazin da zai iya bayar da wata ma'ana, walau ala wajhin ba'idin, ko da ta hanya manisanciyacce zai bayar da wata ma'ana, duk da zuciyarka ba ta fanface ta ba. وليس حراما اما بحرام بني بدن متن يفرا وانما الادب كمال التحفظ بالالفاظ الطيبه التي لا توهم محظورا بوجهه wannan shine ladabi tsakaninka da ubangiji, kai amfani da lafuzza wadanda ba sa bayar da ma'ana mara kyau, ba sa bayar da ma'ana da ke nuna naqasun Allah, domin nuna naqasun ubangiji shine ya kasance yana da kishiya, kaga ka tawaye shi ne har ka samu shiga, to wannan kishiyar da ka sa masa koda ta fuskar lafazi ne a zuci baka nufaci haka ba, sai zanto kenan akwai karhanci a ciki. Duk wannan ana yi ne dan a tsare bangon tauhidi kar ya kasance an rushe shi. Kun gane da kyau? Fi sahihi, ya zo cikin sahihul Bukhari, an Abi Huraira, ta an karbo daga Abu Huraira, Allah shi kare da a gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala. Kamar yadda muka faɗa, hadisi cikin Bukhari, ya tabbata daga Abu Huraira, Allah ya kare da a gare shi, qala, yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la yaqul ahadukum at'im rabbak, kada ɗayanku ya ce da abokin zancensa ciyar da ubangidanka, ya zanto ya amfani da kalmar rabbu. An gane ku? Waddi rabbak, tanadarwa ubangidanka ruwan alwala. Kada ya amfani da kalmar rabbu. Waliyakul sayyidi wa maulaya, sai dai ce sayyidi ko ya ce maulaya, don waɗannan suna da sauƙin faɗa a baka sama da kalmar rabbu, domin ar-rabbu suna ne cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqul ahadukum abdi wa amati, kada ɗayanku ya ce bawana baiwata. Waliyakul fataya wa fatati, sai dai ce yaron gidana yarinyar gidana. Wa gulami, ko ya ce yarona mai min hidima, a maimakon ya kawo kalmar abdu. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi, haka Imam Muslim ya ruwaito shi. Wato kaga kalmar rabbu ana yin amfani da ita domin nuna ubangida wanda ke mallakar bawa. To amma duk da haka ba za ka faɗe ta ba sai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, dan faɗanta ga wani wato ya zanto munana ladabi game da ubangiji ta'ala. Dan kar ya kasance an sansani kanshin sanya ma Allah kishiya cikin suna daga cikin sunayensa, shi yasa sai aka hana mutum ya faɗi wannan kalmar. To amma nan gurin akwai bayani, domin za mu ga inda za a faɗi rabbu cikin Alkur'ani, kuma gashi ana nufin ba ubangiji din ba, gashi kuma nan manzon Allah ya hana. Yusuf alayhi salam lokacin da matar sarki ko matar ubangidansa ta nemi a aikata fasikanci da ita, me yace da ita? Qala ma'azallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun, sai ubangidana ne ya kyautata zamana, dan me ni kuma zan ahayinci cikin iyalinsa. Innahu rabbi, ya dingina shi zuwa gaba, zuwa ga sarki ya amfani da kalmar rabbu. Gashi kuma annabi ya ce kar ɗaya daga cikin ku ya ce waddi rabbak ko at'im rabbak. To shine malamai ke cewa ita kalmar rabbu din tana da bambanci tsakanin dingina ta zuwa ga abokin magana kace rabbuka, an gane ko, da kuma dingina ta zuwa ga kai kace rabbi. Dingina ta zuwa ga abokin magana a nan gurin haramci, dingina ta zuwa ga zamirul mutakallim nan babu haramci a ciki. Haka dingina ta zuwa ga zamirul ghaib kace rabbuhu ko rabbuha, shi ma babu karhanci a ciki. Amma dingina wa abokin magana nan ne karhanci ke, kun fahimta ko? Amma idan ka jingina wanda baya nan ka ce rabbuhu haza rabbuhu, ma'ana kana nufin ubangidansa, wannan babu laifi. Amma ga mutum gashi ka ce haza rabbuk, to wannan wato suka ce saboda shi wanda kake maganar da shi yana ji, shi wanda shi ne ubangidan da kuma shi ne yaron gidan, a nan gurin za ka haifar da matsala ta fuska guda biyu. Matsalan farko, shi ubangidan ya rinka jin an ba shi kalmar rabbu ya ji wani bunƙasa da girman kai. Matsala ta biyu, yaron gidan ya ji an tursasa shi, an gallaza shi, an maida shi kaskantacce, wa haza rabbun wa huwa marbub. To saboda wannan mahazuran din shi yasa sai aka hana ka faɗa. Amma lokacin da ubangidan baya nan kace rabbuhu ko yaron gidan baya nan kace rabbuhu ko rabbuha, wannan babu laifi. Shi yasa annabi ya tashi ambatar alamomin tashin kiyama, sai ce anta lidal amatu rabbaha, akwai kalmar rabbaha cikin Bukhari da Muslim, akwai kuma rabbataha. To kalmar rabbata dama babu wata matsala a ciki, domin an kawo ta ta'anisi. Ta'anisi kuma na ƙasa ne, don haka ba a jingina ma Allah ta'anisi. Wannan ba ma sai an ce karka faɗa ba, wannan ya halatta ka faɗa bakin ka tsaye. An gane ko? Ko ghaib ne ko mutakallim ne ko ma wane ne ya halatta ka faɗa. Amma rabbu an talidal amatu rabbaha, akwai wannan cikin Bukhari. Sannan akwai maganan cewa dangane da raƙumi da ya gudu an rasa mai shi, an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da gudajjen rago ko rago ya abin nan, yace to ko ka kama, ko dan uwanka wanda dama nashi ne ya gudu ya zo kama, ko kuma an buku samu ku duka buku ra ta cinye, ma'ana ba sai ka kama ba ya halatta ka tsinci rago kenan. Inda daji ne ko banda cikin gari? Ya halatta ka tsinci rago a daji, ya halatta ka tsinci dan akuya a daji, ya dan annabi ce ko ka kama ko wani dan uwanka ya samu ko kura, ku duka kun rasa kura ta cinye. To sai aka tambaye shi raƙumi fa idan ya gudu, yace yo ina ruwanka da shi, wanda gashi nan da abincinsa da kofatansa da yake takawa ya tafiya, ga ruwa a cikin tsawon kwana barkatai, ka kyale shi ya tafiya, ka kyale ba'ir hatta ya ji da ha rabbuha, sai kawo kalmar rabbu a wajen, hatta ya ji da ha rabbuha, annabi ya kawo tarar cewa ya ce karku ce rabbu. Kun fahimta da kyau? Ashe kina kowa manci tsakanin idan an jingina ma damirin mukhatab da damirin mutakallim da damirin ga'ib. Damirin mukhatab nan ne aka hana, damirin mutakallim la mahzura fihi, damirin ga'ib shi ma la mahzura fihi. Kun gane ku? Yati la yaqulu ahadukum at'im rabbak, domin at'im rabbak din ma kawo wannan kalmar, ga kalmar rabbu, ga kalman kuma at'im, wanda duk nan gurin ke nuna karfafawan hani din, dan Allah madaukakin sarki shine yut'im wa la yut'am. Idan ka ce at'im ka ga ya nuna kuma wato abin nan kenan, akwai tawaye kenan. Wadzi rabbak, duk ba za ka faɗa haka ba. Wal yaqul sayyidi wa maulaya, to dan me yace a ce kalmar sayyidi, tare da cewa kalmar sayyidi ita ma akwai hadisi cikin musnad na Imam Ahmad, as-sayyidullah, as-sayyidu Allah, Allah shine as-sayyid, yace kar ku ce munafiki sayyid, as-sayyid shine wa Allah subhanahu wataala. To amma ga shi nan annabi ya ce ya wal yaqul sayyidi wa maulaya, kuma maula din ma shi ma sunan Allah ne, zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum thumma ruddu ila Allah maulahum al-haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ni'mal maula wa ni'man nasir. To sai suka ce ita kalmar sayyid idan ka kawo ta mutlaqan, to nan karhanci yake, ba a jingina kowa sai Allah, as-sayyid mutlaqa kenan. Amma idan ka ce sayyidi, kaga ba mutlaqa bace, muqayyada ce, ka kadan da ne siyadarsa da cewa kai kai yake wa siyada, ba duka kowa ba da kowa ba kenan. To Allah kuwa kai kadai yake wa siyada ko kowa da kowa, kaga sai aka samu bambanci kenan. Amma idan ka ce as-sayyid a sake, ba tare da ka jingina ma kowa ba, ya zanto shugaba mai cikakken iko kenan, shugaba mai cikakken shugabanci ga kowa da kowa, ba mai wannan a duniya sai wa sai Allah ta'ala shi kadai. Haka kalmar maula din ita ma idan ka jingina ma kanka, kaga ta zama mutlaqa kenan, muqayyada kenan. Amma kyale ta haka gaba ɗaya shine muqayyad, dan shine mutlaq, wato shine karhanci zai yi shiga ciki. Kun fahimta da kyau? A bugu da ƙari kenan, bugu da ƙari kenan. Kuma kalmar sayyid wato ainihin a kasancewarta, idan an yi idafa ɗinta ko kuma an yi taqayyidinta, babu mahzuri a cikinta, wato duk da haka ma'anarta tana yaɗuwa cikin mutane da yawa sama da kalmar rabbu. An gane ko? Sannan kalmar maula, duk da cewa idan ka yi taqayyidinta babu laifi, idan ka yi itlaqinta ne ake ganin akwai karhanci, ita ma ma'anarta ba ta yaɗuwa cikin zantukan larabawa sama da nan kalmar rabbu. Domin galibi kalmar sayyid ana kawo ta ga shugaba, kamar yadda kalmar maula ana kawo ta ga mataimaki, ana kawo ta ga majibincin lamarinka. Da haka shugaban kalmar hukuma sai ka ce masa maula, gwamnan jiha maula, sarkin garin ku maula, hakimi maula. Idan ka ce ya maulayi, baka yi kuskure ba a larabci, larabcinka ya yi ko baka ci karo da tauhidi ba. Matakar an jibinta masa wani gudanar da lamarinka, kace masa maulaya, kana nufin shugabana, ma'ana wanda aka dora mana yin gudanar da wata harka tawa, to wannan ya halatta, babu lafiya ce, musamman kai idafansa. Isa ko dan salu suna masu tashdidi da suke, dan kace ya maulaya sai kai shirka, dan maula din sunan Allah ne. Kaga wannan akwai abin da ake, ya kamata a kiyaye. Kun gane da kyau? وليقل سيدي ومولاي ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي. wannan dai kamar yadda muka fada, akwai banci tsakanin mudaf da abin nan. Dan mu ƙara bayani, ubangiji ya ce wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah min fadli min ibadikum wa ima'ikum. To gashi Allah ya jingina mana su bayin mu ne, su kuyangun mu ne, da kalmar da manzon Allah kuma ya hana mu jingina mu kanmu a nan gurin. To shi ne aka ce nan gurin akwai banci tsakanin wani ya fada maka ya ce bawanka, dan ya ce amatuka ko abduka, to wannan duk mai hankali ya san ba kai ka halicce shi ba, sama da kai idan ka ce abdi amati, to akwai shi'uri na jin da bunƙasa, shi yasa aka hana. Kun gane bambancin? Idan ka ce abdi ka jingina maka yana, amati ka jingina maka yana, akwai bunƙasa, amma wani ne ya jingina maka wannan babu ne. Ke haza abduk, hazihi amatuk. Kun fahimta da kyau? Ko kuma ya kawo ta itlaqan ba tare da ya jingina maka wa ba, ko cikin taro irin ibadikum wa ima'ikum, kaga wannan cikin taro ne, ba ayyana wani mutum bi ainihi ba, kamar yadda ba ayyana wani bawa bi ainihi ko wata baiwa da ainiha ba. Kun fahimta wannan da kyau? Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito. Malam ce fihi masail al-ula, cikin wannan babu akwai mas'aloli. Ta farko, annahyu an qawli abdi wa amati, kada mutum ya kuskure ya ce abdi wa amati. Athaniya, mas'ala ta biyu, la yaqulu al-abdu li sayyidihi rabbi, kada bawa ya ce da ubangidansa rabbi. Wa la yuqalu lahu, kuma kar a ce da shi bawa din rabbak, wato kamar a ce at'im rabbak. To kaga anan gurin ne muka yi sha bamban da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yana ganin bawa ma ba zai faɗa ba ya ce rabbi. Gashi kusan ga Annabi Yusuf ya faɗa innahu rabbi ahsana maswaya. Amma waɗanda suke kare Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab suka ce idan a gaban bawo a gaban ubangidan ne kirka ce masa rabbi, baya nan sai ya halatta ka faɗa. Shi ma Annabi Yusuf ai ya faɗa ne lokacin baya nan. Kun gane bambancin? Amma a gabansa ba za ka faɗa ba, ka ce rabbi sai ji wato ba dama ne, amma baya nan ka faɗa, bai ma san ka faɗa ba kenan. Wannan ke nuna kenan ma bai cancanta ya zama rabbu ɗin ba na gaskiya, domin gashi baya nan. Gaba anka wala yadri man ladhi jara minka. الثانيه لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له اطئم ربك. الثالثه مساله تؤكو تعليم الاول قول فتاي وفتاتي وغلامي. نفركون شي اوبنجدا كينن سي اكا كويا مسا يتي فتايا كو يتي فتاتي اذا نمجي ني فتايا متتي فتاتي ها كو يتي غلامي امددين فتايا. الرابعه مساله تهدو تعليم الثاني شي نبيين ان كويا مسا قول سيدي ومولاي. A yamakon ya ce rabbi sai ce sayyidi maulaya a madadin waccan kalmomin. To nan gura aka ce za mu koyi hikimar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ya hana ka abu maras kyau, baya kyale ka fankan fayo sai ya baka mai kyau a madadinsa. Dama haka kalmar shahada ta gada, nafi wal isbat, ka kore wannan ka tabbatar da wannan. To haka idan Annabi ya kore shi abin nan, idan ka hana mutum bid'a sai ka kawo masa mai sunna. Don ka'ida duk inda kaga bid'a, malamai suka ce in ka bintika akwai wata sunna da ake a wajen, sunna ce ta mutu sai aka tsayar da bid'a a wurin, da ka ture ta kamata yayi ka san ta, ka ture ka san sunna da ke wajen don ka kawo ta. Kun fahimta da kyau? Da haka da Annabi ce karkace kaza sai ce to amma sai ka ce kaza, karkace kaza sai ce amma sai ka ce mai kaza. To wannan uslubi ne na da'awa Annabi ke koyarwa masu wa'azi da karanta suwa. Yayin da ka hana mutane kaza sai ka kawo musu wani canjin sa. An gane ko? Wannan kuma shine uslubin Qur'ani. Allah ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu inzurna wasma'u. Karku ce kaza amma ku ce kaza. Idan aka hana ka to kun sai ka kawo ma canjin sa. To haka koyarwar sunna take diman da'iman. الخامسة تبير التنبيه للمراد فتكر واغم دا ابن دا اكي نفي مي اكي نفي دا هنا متانيين انفاني دا لفظة نبكا دد زكا تنصب بس قدر تيما انون انصبا وهو تحقيق التوحيد ابن دا اكي نفي شيني تبت دا توحيدي تاتيشي دا دكا ونقر باتين شركا وقود دكتين شركا حتى في الالفاظ حتى شركا تكي اللفظي ودا با ازوشي اتكي با انا سم سنيني سنتيسا. باب لا يرد من سأل الله هكني كو من سأل بالله اوتا نسكا دي من سأل بالله اوتا نسكا كو من سأل الله على كل حال الزام غني ميزي فاروق با. باب لا يرد من سأل الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل بالله فأعطوه. كينان باب لا يرد من سأل بالله كينان كينا دي دي كنغانيكو دونغا محل شاهد من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. babin yana cewa babun la yuraddu man sa'ala billahi, la yuraddu, ba a mayar da martani, ba a mayar da hannun agogo baya ga wanda man sa'ala billahi, wanda yace a bani dan Allah. Duk wanda yazo yace a bani dan Allah tukar ahnaj, abinda wannan babi ke karantarwa kenan, aiki sabo kenan. Duk wanda yace a bani dan Allah tukar ahnaj. To waɗansu malamai suka ce ƙarƙashin zafi suna cewa gaskiya, ya zo ya tambaye hularka ko wani daga. Waɗansu malamai suka ce maganar cewa sa'ala billahi yana ƙunsar ma'ana guda biyu. Sa'ala billah ya yi tambaya don Allah, tambayar da take da alaƙa da bautar Allah shi ne ya yi tambaya dangane da hukuncin musulunci. To duk wanda ya yi wannan tambayar sai an ansa masa. Haka waɗansu suka fassara hadisin. Waɗansu suka ce sa'ala billah roƙonka yayi wani abu naka yace a bani don Allah, sai to duk wanda ya roƙe ka cewa bani kaza don Allah, to shi ma tilas ka bashi. Waɗansu sun fahimci wata ma'anar, waɗansu malaman sun fahimci wannan ma'anar, kun gane da kyau. Amma hadisin zai fayyace mana an ibn Umar radiyallahu anhuma, an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar, Allah shi kare yadda a gare shi. قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم سبت قريت ياتي من سأل بالله فأعطوه دكا وان ديلو يكيكو يتي كبان دان الله فأعطوه تو كباك اي كاقا وان يانون لوقاني نباني كذا سيكاو كلمر إيطاء دا لوقوني نتنبيع دا سيتي فأجيبوه انسا تنبيع كيرا اما تنديتي فأعطوه باير واني. To anan sai malamai suka ce akwai tafsiri cikin wannan zance, domin abinda mutum zai roƙa a wurinka ta iya yiwuwa abinda yake da haƙƙi ne a ciki, shi talaka ne, kai kuma kai ne shugaba, ga dukiyar talakawa a hannunka, kai ne wakilin sundukul mali ko baitul mali, sai wani ya kawo kuka ba ni kaza dan Allah, ya zama tilas ka bashi. Kai shugaban karamar hukuma ne, kai gwamnan jiha ne, talaka ya shiga halin kakanuka yi, ya zo buga kofa ka fito, in yan security ba su hana shi ba, ya ce ba ni kaza dan Allah daga cikin baitul mali, shi musulmi ne, kai musulmi ne, ya zama tilas ka bashi, don yana da haƙƙi cikin kudin jiha, yana da haƙƙi cikin kadan kudin zaman hukuma. Wannan ana maganar kan abin da mutum yake haƙƙi a kai, ko ya kasance kai ka fitar da zakka, zangon wato kakar zakkar ka tayi, shi talaka ya haddace ya rike, kakar zakka tayi ya sun dama Ramadana kake fitowa ko ki aban kake fitowa, sai zo kofar gida yayi sallama, baka san me yake faruwa ba, yace dan Allah ka bani wani abu na cikin zakkan nan yanzu, to ya zama tilas ka bashi, tunda shi talaka ne yana da siffa ta maskana, kai kuma gani ne kana da siffa ta gina, kuma an wadatar an wajabta ka fitar da zakka, kuma in ka fitar ka ba irin su, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alayha. Yanzu masu arziki sun shiga uku, in talaka suka ji wannan hadisin kenan, yanzu kowa zai wasa hukarsa kenan. To duk abin da mutum ke da haƙƙi a ciki, to ya roƙe ka dan Allah tilas ka bashi. Wannan kenan. Na biyu, kaddara kai ba wakilin baitul mali bane ba, ba kuma zakka ce ba, kana da ka fitar da zakka ka gama bayarwa, amma kai mawadaci ne, kana da rarar kuɗi ɗoriya akan bukatunka na yau da gobe, sai wani ya zo ya tambaye ka wani abu, abinda ya tambaya ɗin bai shiga cikin bukatun tilas na gida ba, yana cikin nafilar rayuwarka ne, rarar kuɗi ya tambaya kuma dole ka bashi. Mun samu guda nawa kenan? Uku. Wanda ya tambayi abin da yake cikin baitul mal, ko wanda ya tambayi zakka, kaga duk wanda ya tambayi abin da yake da haƙƙi a kai. Na uku baya da haƙƙi a kai ga ka'ida. Dan saboda menene? Saboda ba zakka bace zakka ka riga ka fitar, ba wakilin baitul mal bane kai kudin ka ne, sai dai me yasa aka tilasta ka bashi? Kana da wani abu doriya akan laruranka na ciyar da iyalinka da ciyar da gidanka, wannan abin da ya karu duk nafilan rayuwa ce. To sai roki wani abu a ciki ba duka ba, to dole ka bashi, ya zama tilas ka bashi. Allah ya siffanta masu wannan suna cikin bayi na gari, wanda zina sai amu alihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum, ya zama tilas ka bashi. To amma na gaba mutum ne yazo ya tambaye ka amma cikin abin da yake da haƙƙi din wanda muka faɗa na ɗaya da na biyu ko wanda baya da haƙƙi din cikin rarar dukiyarka, ba ni kaza dan Allah ka bani dukiya kaza, me za ka yi da ita? Yace zai je sha barasa. Me za ka yi da ita? Zai je neman wata. Me za ka yi da ita? Zai sabo. Ya faɗa haka kai tsaye ko kai ka san ɗabi'arsa ne neman mata, ɗabi'arsa ne a bugu da giya a sha wiwi, ba za ka bashi ba. Ko da ya haɗa ka da Allah ba za ka bayar ba. Da lokacin da ka bashi ya zama an yi ta'awuni alal ismi wal udwan. Allah ko yace wala ta'awunu alal ismi wal udwan. Allah ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan. Ko mutum ya zo ya roƙe ka dan Allah cikin abin da yake, kai kuma daidai bukatunka ne naka da na gida, bai karu akan haka ba. Ya annabi ya ce ibda bi nafsika thumma biman ta'ulu, fara da kanka da kuma wanda kake ciyarwa. Sai ya zo yana so ka bashi kwano ɗaya ko biyu na matanka guda ɗayan ko biyu, kaga su za su kwana da yanwa ko kai ka koci, to a nan gurin ko ya haɗa ka da Allah ba za ka bashi. Kun gane da kyau? Dan abin da ya tambaya cikin larurar rayuwarka ne wanda dole sai da shi, kuma kai ba a wajabta ma ka sayar da shi ba. An wajabtawa ka kula da kanka, wala taqtulu anfusakum, an wajabta ma iyalin gidanka. Thumma biman ta'ulu, ibda binafsaka thumma binafsika thumma biman ta'ul. To shi ba a ce maka ba, sai in wani abu ya karu ne yake da haƙƙi, to wani abu bai karu ba kan bukatan gida, kaga babu wani ƙariya kenan kai. Na'am. Sai ka bashi wai yake cewa bana ne ka ba wani zakka, kana bashi sai ka ce amma badin Allah ya kai mu wani zamba, ba zan baka ba. Da ya ji haka da badin ta zo kafin ka riga ka ba, sai zo ce dan Allah ka bani, sai ka bashi. Ai ba alkawali kai da wancan zaka bashi zakka ba, ai zakka ba bashi bace ba. Me na faɗa masa? Ai ba sai ka faɗa masa cewa ba zan baka ba. Allah ya kai shi kiran ta zo ka ba wani, ya zo tambaya ka ce ta kare ba, shikenan ba. Amma me yana shi da cewa ba zan baka ba na? Sai abin da yo ko ni kai wa haka ai sanarwa ce baka bandan Allah, ai kuma ka bude masa kofa ai. Wa man ista'aza billahi fa'izuhu, wanda yayi isti'aza da Allah to ku bashi kariya, wanda ya nemi kariyar Allah to ku bashi kariya. Mutum ne sai a'udhu billahi minka Allah ta mutani, ina neman tsarin Allah daga sharrinka karka taba ni. Annabi sai to karka taba shi din, kun fahimta da kyau? Karka taba shi din. Ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya auro wata baiwar Allah, ta zo ta tare a gida. Annabi ya shiga ɗakin amarya, ya dauki hannu zai dora akan ta, sai ce a'udhu billahi mink, sai ce laqad ista'azt bi mu'az, kin ne matsari da wanda ake neman kariyar sa, tashi ki tafi gidanku, ba ni baki. Sallallahu alaihi wasallam, kin ne matsari da abin da wanda, to kai ma idan amaryarka ta shiga daki ya zaki ka dabbaka wannan kai kuma, ta ce a'udhu billahi mink, wallahi in kana da karfin hali kai ma sai ka ce ista'azt bi mu'az. Man ista'aza billahi fa'izuhu, waman da'akum fa'ajibuhu, wanda ya gayyace ku ku ansa masa. Wata irin gayyata? Zahiriya suka ce kowace irin gayyata, kowace irin gayyata. Yace zo mu tafuri kaza, zo karaka ni unguwa, in dai shi musulmi ne, kai musulmi ne, sai ka ansa masa dole. Ibn Hazm kenan, dole ka bi shi. Wane ina gayyatar ka gobe za ka raka ni Kaduna, to sai ka tattara naka ka ajiye, sai ka zo ka raka shi Kaduna, ba dan uwanka bane musulmi? Jumhur suka ce a Ibn Hazm ba komai da komai ba, abinda ake magana a kai wanda ya gayyace ka walima, walima ta aure, dole ka ansa. Duk wanda ya nassanta ka yace malam Zaidu, malam Ibrahim, malam Khalid, malam Ahmad, ina gayyatar ka walima ta, ya zama tilas ka ansa, baka da uzurin da zaka bayar. Sai yan abu ya fi karfin ka, baka da lafiya ko nawa makamancin haka, to sai ka aika da uzuri ko ka aika wani wakilce ka aje a faɗa masa. an gane ko, amma banda walimar aure sauran abubuwa fa mustahabbi ne ka ansa, in baka ansa baka yi haramun ba, amma walimar aure aka gayyace ka kici zuwa to tabbas ka aikata haramun. Ku gane walimar aure ba dauran auren ba, akwai banbanci tsakanin walimar da dauran auren. In gane da kyau, walimar sai aka wajabta dole ka ansa, dauran aure ba a wajabta maka ba dole, in ka ga dama ka je, in ka ga dama ka kici zuwa. Idan illa iyaka zumunci ne, mutane sun riga sun saba da shi, wani in baka je baya ta jin haushin ka ya rubuta baka je dauran auren sa ba. Amma da zai gane Jabir dan Abdullahi ya aure a Madina, ko annabi ma bai fadawa ba. Ba ka da wani mabiyi kuwa da yake girmama shugabansa sama da girmama da Jabir kiwawa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tare da haka Jabir ya aure annabi bai sallah bari ba, kawai sai ya ganshi da turare irin na angwaye. Yace mun ke gani mahayam, me nake gani jikinka? Kamar abin da yace ya annabi, ai annabi Allah ya tazawwaj da ango ne, ni angonci nake ciki na yi aure. Yace me ka aura, budurwa ko bazaura? Yace bazaura. Yace annabi ce halla bikran tulaibu hawa tulaibu wa tudahiku hawa tudahiku. Yace ina ma budurwa ce, kai mata dariya te maka dariya, kai mata wasa te maka wasa. Sai yake cewa yo ai an mutu an bar min ƴaƴa kanne na kenan, mahaifina ya mutu ya bar min kanne na mata wajen guda shida, yanzu idan naje na karo budurwa kaga na kara kai na wahala sun zama bakwai. Amma bazawara tun da ta kware a rayuwa kin za ta taimaka ma abun nan? Sai annabi ce lalle a safta sunna mahallu shahid. Kaga annabi bai san Jabir ya aure ba sai lokacin da ya tambaya, yanzu idan wani ya aure bai fada ba sai mutane su zazzage shi, kowa gayyace ka daura aure baka je ba kuma sai mutane su zazzage ka, to wannan ba shine daidai ba. Abin da yake daidai shine a gayyace ka walimar ka ki zuwa, kin gane ko? To wannan shine kai abin zargi a shari'a. Amma dan baka fada kowa daura auren ka ba, ka samu abokanan ku biyar aka je aka daura ba, komai a kanka, ba wanda zai tume ka cewa me yasa baka fada mun ba. Kin gane? Wa man da'akum fa ajibuhu, wanda ya gayyace ku ku ansa masa. Wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, duk wanda ya muku alheri kuma rama masa alheri, ku rama masa alheri. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu, idan muku samu abinda za ku rama masa alkhairin ba, fad'uhu, ku yi masa addu'a. Hatta tarau annakum kafa'atumuhu, har ku samu cikakkiyar masaniya lalle yanzu kan mun rama masa mu ma. Wannan shine mahasinul akhlaq kina. Mahasinul akhlaq manzan Allah ke koya wa mutane, yayin da duk mutum ya yi maka wani alkhairi, kai ma raba ka samu wani lokaci ka rama masa wannan alkhairi din. Ya ziyarce ka, samu lokaci ka ziyarce shi. Ya baka wata baiwa ta kyauta, samu wani abu, ko da shi ya fi ka karfi ya baka kyauta irin ta mawadata, kai kuma samu wani abu ka bashi kyauta daidai karfinka. Ko kuma ta iya yiwa mutum ya tashi baka kyauta sai ya baka wani abu mai tsada wanda in kai za ka rama ba za ka iya rama wannan ba. To amma akwai wani abu na kayan marmari, marmarinsa ake an nema an rasa, sai ka saye shi ka kai masa, kila kudinsa bai kai rabin abin da ya baka kyauta din can ba, sai ka ja sanya kwanciyar hankali da walwala a cikin zuciyarsa. To sai kai wannan, kai kuma dama kwarewarka da rayuwa zai sa ka fahimci irin waɗannan ɗaiɗaikun al'amura. Ya kamata a matsayinka na musulmi kana da irin wannan ɗabi'a, kana da irin wannan halayya. Duk wanda ya maka alkhairi kai kokarin rama alkhairin nan. Idan baka da abin da za ka rama, ka nema ka rasa, sai kai masa addu'a ta gani. Ko akai idansa ko bayan idansa ba, sai dai ita addu'a ba bayan idansa ba, ita ce tafi zama karɓaɓɓiya a wurin Allah Ta'ala. Dan kai ma mala'ika zai zo ya ce wa laka mislu zalika. Duk abin da ka roƙa masa zana cikin addu'a karɓaɓɓiya, kai wa dan uwanka musulmi addu'a lokacin da baya nan. An gane ko? To amma faɗa kan idansa kuma zai ji daɗi. To sai ka haɗa guda biyun, kai masa akan idansa kuma kai masa baya nan. Kai masa akan idansa da nufin ya ji daɗi ɗin. Ai wa za a ce wannan kayi riya ko kayi mujamala ko kayi menene ba. Shigar da alkhairi ita mujamala, idan kayi ta da manufar ƙarfafan mutum akan aikin alkhairi ta halatta. Ita mujamala, kai wa mutum mujamala dungu kan ɓarna shine shari'a ba ta yadda da wannan ba. Mutum ka san mabarci ne ka ce ai abin da kuke dinnan ai shine ya dace ayi, to kaga ɓarna ce wannan. Amma mutum ya yi alkhairi sai ka zuga shi ka faɗa alkhairinsa a gaban idansa har kai masa addu'a, to wannan ya zama ƙarfafa shi kake ya halatta. Kun gane da kyau? Kuma kai idan mutane suka maka addu'a ta alkhairi kan da ka abin da ka, ko wanda zai alkhairi baya son mutane su sani, baya so a faɗa. Baka so a faɗa ba dan su kai ba, wannan baka so a faɗa, baka son mutane su sani tsakaninka ne da Ubangiji. amma idan suka faɗa karka damu kuma wannan yana cikin wato abin nan kyakkyawan sakamako da bawa bishara da Allah ke nuna wa mutum tun daga duniya, kamar yadda hadisai suka nuna haka, yana daga cikin bishara da ke nuna mutum tun daga nan duniya ka ji mutane na fadin alkhairinka. Wannan abin ne da ke sa wato abin nan mutum ya sa rai dangane da rahmar Ubangiji. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud da An-Nasa'i bi sanadin sahihin, Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i suka rawaito shi da sanadi wanda yake sahihi. Yanzu dai alakar wannan babi da kitabut tauhid matsayin girmama Allah, ta yadda idan mutum ya roke ka dan Allah lalle ka bashi, yayin da ka hana shi sai ya zanto kamar akwai wani nau'i na rashin girmama Allah din kenan. Ai duk ka ji tafasil din da muka yi baya, ba dai ka fahimci abin da muka faɗa baya ba, magana ta ƙare. In dai ka fahimci abin da muka yi baya ba sai mun zo mun ce maka da wane da wane da wane ba, wannan kuma magana ta ƙare. Duk wanda ya roke ka dan Allah bisa ga tafsili wato walwalar zancen da muka yi baya, filla filla wuri kaza kaza ne, wuri kaza kaza ne, wuri kaza kaza ne, wuri kaza ba kaza bane, bisa ga wannan zaka dora. In ka fahimci wannan abin da aka yi baya shikenan ka riga ka huta. To sai mu zo shi kan roko din. Yanzu kaga duk ana magana kai kan wanda aka roka. To shi mai roko din ba wanda ya roka. Shi Sheikh Muhammad bin Abdulwahab bai magana wannan ba, don wannan mas'ala ce ta wani babin daban, ba ta babin tauhidi ba. Amma kai wanda aka roƙa in an ce ma dan Allah, to wannan mas'ala ce da ta shafi babin tauhidi. Amma shi mai roƙon da ya roƙo meye matsayinsa, bai kawo wannan ba don saboda ba mas'ala ce ta tauhidi ba. To shi roƙo gaba ɗaya matsayinsa abu ne wanda yake shari'a ta ƙi shi, ba ta yarda da shi ba. Don yana daga cikin abin da annabi ya rinƙa yin mubaya'a da sahabbai a kai, yana yin mubaya'a da su a bisa ga jihadi da kuma kar su roƙi kowa komai. Jihadi kar kuma su roƙi kowa komai. Hadisin Muslim na Auf bin Malik al-Ashja'i yace kai har naga, marwayin hadisi yake cewa har naga wani daga cikin sashin mutanen da suka wa annabi mubaya'a na jihadi da kuma kar su roƙi kowa komai, in yana kan dabba bulalarsa ta fado ƙasa baya iya cewa mai komai, yana ganin yayi roƙo sai dai ya sauko ya ɗauki kayansa. Annabi ya ce mutum ba zai gushe ba yana roƙo, yana miƙa hannunsa ga mutane cewa a bani har sai ya tashi ranar tashin kiyama, babu ko da tsoka ɗaya ta nama a fuskarsa. Da haka ‘ya’yan uwa, roƙo ba kyau, roƙo haramun ne, roƙo bai halatta ba, sai waɗansu istisna'at da malamai suka yi, an yi togacciya a waɗansu fage. Wata musiba ja'iha ta faɗo kanka, wata musiba ta dirka ko ka wadda baka tsammaninta. Mutum ne yana da sana'a, yana da aikin yi, ƙila yana da jari yana gudanarwa, lokaci guda sai ƴan fashi suka yi masa sata, lokaci guda aka yi masa gobara a gida, ko aka yi masa ambaliyar ruwa gidansa ya rushe, ya hasaran dukiya mai yawa, ya waye gari baya da komai. To irin wannan idan ya roƙi wani abu babu laifi, ya roƙi wani abu da zai samu abin da zai ci gaba da gudanar da rayuwarsa da shi har ya samu ya farfado, babu laifi. Amma laifi ne mutum ya mayar da roƙo ɗin sana'a ko ta yau da gobe, ba ya da aikin yi sai roƙo, ba ya da aikin yi sai bara. Wannan baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda musiba ta dirka ko shi ba tsammani sai ya roƙo, saboda ita ta yadda da ya samu abin da zai toshe wannan buƙatar kuma ya daina roƙon shikenan. Mutum ne ma'aikaci, yana da aikinsa, duk wata na samun albashinsa yana lilitawa da ya kai shi wata, da daɗi ba daɗi dai yana lilita kai shi wata. Lokaci guda matarsa ta fara naƙuda, aka kai ta asibiti, aka caje shi kuɗi naira 1,000, 1,500, 2,000, matsaloli, ƙarin jini, ƙarin ruwa, wacece wacece lokaci guda. To kaga wannan gashi kuma tsakiyar wata, wannan watan an riga an cinye abin da yake ciki, sabon wata bai zo ba, babu yanda zai wannan baiwar Allah ko aje a kai waɗannan kuɗi ko kuma ta mutuwa asibiti. Kwa da lakalli ta shiga halin kakanuka ya ita da ke da jaririnta, to sai ya roƙa saboda toshe wannan kafar, wannan bai laifi ba, ya haramu ba cikin musulunci. Duk wanda musiba ta dirka ko su ya roƙa saboda wannan bai laifi ba. Amma su waye masu laifi? Wanda suke mayar da roƙo shi ne sana'arsu. Za ka sha mamaki idan karanta littafin At-Targhib wat-Tarhib na Imam al-Munziri, ya kawo hadisai wajen 30 ko sama da haka, duk suna zargin mai roƙo din nan. Manzon Allah ya siffanta shi ne tashi ran tashin kiyama ba komai a fuskarsa. A wata riwaya yace zai tashi fuskarsa kamar an yayyakushe shi, yace kowane roƙo kamar ya kushi kake ya fuskanka, tambarin wannan ya kusan zaka tashi da shi gobe kiyama sai kowa ya ganka cewa kai maroki ne kai dan maula ne. Manzon Allah ce ɗaya daga cikinku ya ɗauki gatari ya ɗauki igiya ya tafi daji ya tsoro itace ya zo cikin gari ya sayar din ya samu abin da zai ci ya fi masa alkhairi sama da roki mutane ko sun ba shi ko sun hana shi ya je ya yi itace ya fi masa alkhairi sama da wannan. Wannan mutuwar zuciya ce irin wanda musulunci baya santa. Shi musulunci yana son ƴaƴa ne gwaraza masu ƙarfi masana ya kamata ba ci ma zaune bakon talibis ba. Al-mu'min al-qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli khair. Annabi ya ce mu'mini mai ƙarfi shine abin soyuwa wajen Allah sama da ragon maza cikin mummunai. Ai aibu ne ya kasance sai dai ka bi ka hannu a baka kai baka bayarwa, akwai aibu a cikin wannan. Wani ɗanɗano kake ji lokacin da ka zanto kai ne kwandon zuba shara, duk wanda yayi shararsa kai ne zai zuba a kanka, kai baka da inda kake zuba taka? Sadaka ɗin nan daidai ta jinsa ka Annabi ya siffanta ta cewa awsafun nas, dattin mutane. Kuma menene kai zaka ji na mutantaka ta tare da kai kullun sai dai ka karɓa kai baka iya bayarwa? Ai bai kamata ka ji, ya kamata ka ji shu'uri na jaruntaka na cewa kai namiji ne kuma kai musulmi ne. Allah ya mana gaman kata fihi masail, cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, i'azatu man ista'aza billahi, dukkan wanda ya ista'aza ce ku kare ni dan Allah to lalle ku ba shi kariya. As-saniya ta biyu, ita'u man sa'ala billahi, duk wanda ya roka dan Allah yace ku bani dan Allah ku ba shi bisa ga tafsilin da muka ambata baya. As-salisa, mas'ala ta uku, ijabatu da'awati, an sa gayyata idan an gayyace ka walima, wannan wajibi ne. Waɗansu mas'aloli wanda ba walima ba kuma to waɗannan kuma mustahabbi ne, in ka ga dama ka je, in ka ga dama ka ki zuwa. Akwai kuma an sa gayyatan ma da zai iya zama haramun, idan an gayyace ka abinda ka san akwai saban Allah ce. Misali ka ga ɗaurin aure, an sa gayyatan sa mustahabbi ne, in ka je kana da lada ka sanya farin ciki cikin zuciyar dan wanka, in baka je ba kuma ba wani zunubi da aka tanadar maka. To amma sai ka samu tabbas mai ɗauren auren nan ya gayyato maroƙa, za a yi bushe-bushe da algaita da kiɗa, kai kana tabbacin wannan maroƙan za su ci, kai kana tabbacin masu kaɗe-kaɗe za su ci, masu bushe-bushe za su ci, shi ya gayyace su. An gane ku? To a nan gurin ɗayan biyu ya zanto za ka iya zuwa ka hana, to sai ka je ka samu ladan zuwa, ka samu ladan annahi wa anil munkar. Za ka je ka hana ba za a ji ba. Waɗansu malaman suka ce duk da haka ka je, ai ka je ka bayyana munkari ma a matsayinsa na munkari ne, ka ce a ƙi shi ko an ƙi kai kana da lada. Waɗansu malaman suka ce a ba za ka je ba. To amma akwai ɗauren auren da ba shi mai aure ba ne ya gayyato maroƙa, ka san za a koma maroƙa yawo suke duk inda suka ga ɗan taro za su tsaya mutuwa ko suna, faɗa musu sai su zaro gangasu daga cikin buhu, ba abin da musu za su yi, ba kai ka gayyato su ba. Gida-gida suke bi, ko unguwa suka shigo zuwa ga gidanka kayi sabon fenti ba dama ne sai su tsaya su yi ta dukan ganga a kofar gidanka, ba abin ne musu. To kaga waɗannan ba mai biki ba ne, ba uban biki ne ya gayyato su ba, da haka ba ya da laifin zuwansu tunda ba shi ya gayyato su ba. Kun gane da kyau? Duk wanda yake ya gayyato su kana da masanar ya gayyato, to dama kai ba za ka je ba, dan zuwa wannan wurin in dai ba ma za ka iya hana ba haramun ne, in ji malamai. In ka san baka da ƙarfin halin da za ka zance haramun ne ma ka je wurin. To balantana bukukuwa kuma da ake yi wanda za ka ga irin yau yadda suka cika duniya irin wannan bukukuwan da kaɗe-kaɗe, a gayyato Sa'adu Bori tun daga jamhuriyar Nijar, a gayyato ɗan Asharalle, a gayyato ɗan Indo, a zo a yi ta kiɗa, amarya ta yi rawa, ango ya yi rawa, a yi kari. Wallahi tsabagen fito na fito da Allah da manzon Allah kenan. Dukkan wanda aka gayyata irin wannan haramun ne ya je wannan wurin. Duk wanda yake da ikon hanawa ya zama tila zai hana, ko da abokinka ne ke yi ballantana gidanka ya zama tilas kai kokari ka hana, dan abinda kake kana jawowa kanka fushin Ubangiji ne. Idan aka yi wannan aka kare da kwana bakwai, an kashe kuɗi sun tafi 60,000, 70,000, 100,000 a banza a maroki, kai ka san babu lada, farin cikin da aka yi duk ya riga ya wuce yanzu. An yi hasaran kuɗi babu lada, zunubin yana nan yana jiran mutum a kiyama. Me za ka ce ma Allah? Saboda haka ya zama tilas mu shiga taitaye mu game da wannan. yanzu waɗannan bukukuwan suna ɗaukan salo daban-daban, za ga wani babban mutum wallahi dattijo yana rawa, wai akwai rawa ma ta iyayen amarya, uwar amarya ma ta zo ta tashi ta yi rawa, amarya ta yi rawa, uban amarya ya yi rawa, uban ango ya yi rawa. Wato ku gane shi kiɗa gaba ɗayan safa a wurin da ya halatta a babi biyu, lokacin da aka yi aure ɗin da kuma lokacin suna, a lokacin abin nan sallah, ƙaramar sallah ko babba, a lokacin aure ɗin ko lokacin sallah ɗin mata kawai aka halattawa, su kaɗai kar wani namiji ya shiga cikinsu, da mai kaɗawar da mai waƙar duk mata ne, su ma fa ba a yi maganar rawa ba, waƙa annabi ce su yi, bai ce su yi rawa ba. Kun gane wannan? Kuma abin da za su kaɗa ɗin ya zanto mata ne za su kaɗa, wanda za su yi waƙar su ma ya zanto menene? Mata ne. Kuma cikin waƙar nan babu batsa a ciki, ba rashin arziki, ba rashin mutunci a ciki, magana ce da suka shafi ladabi. Annabi ya ga an ɗauko amarya za ka yi cikin Madina, ce amarya ba kwa cewa komai, suka ce me za mu ce ya manzon Allah, ce ku mutanen Madina kuke ko irin ƙarwa, ba za ku rera wani abu da za ku faɗa, suka ce me za mu ce, ya ce shikenan ku ce atainakum fahayyuna nuhayyikum kaza 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 kaza, zuwa a ƙarshen abin da annabi ya faɗa musu sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan mata su kaɗai, ba namiji ko sirki ɗaya a ciki. Kun gane ku? Ba kuma rawa suka yi ba, mai suka yi waƙe, irin abin da ka iya ce masa waƙe a maimakon mu ce waka, waƙe wanda ƴan mata suna yi, mata suna yi da sauransu. Ila abin kaɗa nan zai iya zama ƙarya ce, za ta iya zama abin nan da aka kifa cikin ruwa, irin yadda ake al'adan waɗansu garurrukan, za a yi wa bandiri ne, amma mata ne suke kaɗa, su kaɗai a cikin gida, ba zikiri suke da shi ba, a'a ana waƙa ne na amarya. Ai komai sai ka faɗa filla-filla don kar a riba kifa ta warka ajiya ce wani abu. Komai shi yasa idan mutum ke yalwata zance ku daina zargi, so mutum yake kare kansa kar wani ya ji kasa ɗinka, ya ɗauki daidai inda ransa yake so, ya ce malam ya ce akwai su irin wannan, duk muna jin su. Idan saboda haka kaga wannan a wurare guda biyu kenan, shi namiji ko ran sallah an haramta masa ya kiɗa ko ya waka ko ya busa albaita. Kun gane da kyau? Ko ran sallah ko wajen biki an haramta masa ya kiɗa ko ya waka ko ya busa algaita, ko ran biki ko ran sallah. Sai fa mutanen Habasha da suka zo suna jefa bashi suna tafiyawa, wannan daban, bashi suke jefa suna tafiyawa hatta a cikin masallaci, akwai wani nau'i na tadribul askari kenan, wato ko yadda yakin so ko ta ci da qawluhu hatta taraw annakum qad kafatum, har ku ga cewa lalle, wato ku yi addu'a gurgurda yadda za ku ga cewa lalle kun rama alkhairin da aka yi muku. Wato dukkan waɗannan matsaloli ne da za a iya fahimta karkashin wannan babu, banda wannan kuma kishiyar haka, kishiyar rama alkhairi, kishiyar ko me ake yi, ya cewa idfa billati hi ahsan fa idhan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun amin wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazna. Babu la yusalu bi wajhi Allah illa aljanna, babin karshe da zamu tsaya kansa babi ne da yake magana da cewa la yusalu bi wajhi Allah, ba a roko a ce a bani dan wajhin ubangiji, ma'ana dan fuskar ubangiji, illa aljanna, sai fa aljanna mutum zai roki haka. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yusalu bi wajhi Allah illa aljanna, rawahu Abu Dawud. An karbo hadisi daga Jabir dan Abdullah, yace manzo Allah yace la yusalu bi wajhi Allah, ba a cewa Allahumma inni as'aluka bi wajhika, sai in abin da zaka roka ya zanto aljanna ne. Wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi, sai dai kuma kai hadisi ne da'if, hadisi ne da'if. Dan haka kenan hukuncin da aka gina karkashinsa kenan, kaga ya tashi daga aiki. Wannan ita ce da'awar sunna, soyayyar mu da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ba zai samu karɓar hadisi da'ifi ba idan ya kawo, rashin karɓar hadisi da'ifi kuma ba zai sa kowa da gefe ko mutum mutuncinsa ba. Allah ya ji kansa, Allah ya masa gafara, amma hadisin da ya kawo da'ifi ne ba za a yi aiki da shi ba. Fihi masail, a wannan babi akwai matsaloli. Al'ula, matsala ta farko, annahyu an yus'ala bi wajhi Allah illa ghayatul matalib, hani dangane da cewa ba za a roƙi komai da wajhin ubangiji ba sai in abin ya zanto kololuwar abin nema ne. Asaniyatu, matsala ta biyu, isbatu sifatul wajhi, tabbatar da siffa ta fuska game da Ubangiji. To wannan duk da wannan hadisi na nan da'ifi ne, ya akwai aya ta Al-Qur'ani da ke nuna Allah na da fuska. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Wannan akwai hadisi kuma sahihi. An gane ko? Bi nur wajhik alladhi atraqat lahu adh-dhulumat aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam. Annabi yayi tawassuli da hasken fuskar Ubangiji subhanahu wata'ala cikin addu'arsa, wanda ke nuna Ubangiji na da fuska. To wannan kuma abinda zaka faɗa game da fuskar Ubangiji shine abinda zaka faɗa game da sauran siffofinsa, na ji da gani da zance da dukkan abinda Allah ya siffanta kansa da shi cikin Qur'ani, ko manzo Allah siffanta shi da shi cikin hadisi. Zaka yadda Allah na da shi, amma baka san kaifiyar yadda abu yake ba, tsarin yadda abu yake ba. Kai dai Allah ya ce yana da shi, ka yadda yana da shi, amma ka yadda a zuciyarka bai yi kama da na kowa ba, don shi Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ba abin da ke kamance shi ne ya da shi, shi Allah shine as-sami'u shine al-basir. Idan ka zo ka kore fuska ka ce ai ina siffanta shi da fuska, na siffanta shi da abin da dan adam ke siffantuwa da shi, na zama cikin mushabbiha, na kamanta Allah da mutane, sai mu ce to in ka tabbatar da zance ma ka kamanta shi da mutane, dan mutane na zance. Sai ta Allah ce wa kallama Allah Musa ta kalima ce a to shi kenan, kala ayatuka Allah ta kallima nasa zansa yamin illa ramza. Allah ya siffanta mutane da zance kamar yadda ya siffanta kansa da zance. An gane ku? To sai ka ce ya ai zancensa da daban da na mutane, sai mu ce to fuskar sa ma daban da ta mutane, siffanta daban da ta halittu, kamar yadda jinsa da ganinsa daban da na halittu. Wato dai kamar yadda muka sha faɗa muna nanatawa, al-kalamu fi sifati far'un an al-kalami fi dhati ma qila fi dhat huwa alladhi yuqalu fi sifat. Wato zance ko magana dangane da abin da ya shafi sifofin Ubangiji reshe ne na magana da ta shafi zatin Ubangiji. Dukkan dan bid'a duk yadda ya kai da bid'a, zaka ce Allah yana da dhati, zai ce eh, amma in za ku rigima yana ji yace baya ji, yana gani baya gani, mu'tazilawa da jahmiya kenan, yana zance baya zance, mu'tazilawa kenan, yana da hannaye za su ce baya da su, asha'ira kenan, yana da ido baya da shi, yana da kaza baya da shi, saboda mai ce saboda dan adam na da shi. To sai ka komar da shi baya, sai ba ka yadda yana da zati ba, yana da yana da zati, to ai dan adam ma yana da zati. Sai ka ce yo ai zatin Allah ba irin dan adam bane, shine ansa da zai baka. Sai ka ce to haka ji da gani da magana da hannu da fuska na Allah ba irin dan adam bane ba, shine abinda Ibn Taymiyyah yake nufi, al-kalamu fi sifat far'un an al-kalami fi dhat, shi magana game da siffofi reshe ne na magana game da me zati. Duk abinda ka faɗa game da zati shine zaka faɗa game da sifa. Kaga dole da duk yadda ka kaga korewa Allah ababai, dole ka tabbatar masa da zati, ka ce Allah na da zati. To shikenan dan adam na da zati, giwaye suna da zati, zakuna suna da zati, dabbobi suna da zati, mala'iku na da zati, duk wannan suna da zati, duk zati, dukkan makhluqat suna da me zati, zawati. To tabbatar musu sai zanto kawai mun kamanta su da Allah kenan, tabbatar wa Allah nashi sai zanto mun kamanta shi da su. Ai mun yadda suna da zati wanda ya sha bamban da na Ubangiji, Allah na da zati da ya sha bamban da nasu ta kowace fuska. To haka siffofi ma Allah na da siffofi da suka sha bamban da nasu, suna ne ya hada su suka zama daya, amma haqa'iq takhtalif, الاسماء تتحد والحقائق تختلف. وانا فيني مذهب اهل السنة والجماعة. اما فسر آية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام اتي اي ذاته وانا تاويلي. تاويلي بمعنى التحريف. كوتد زنتي لك وجم اند اكتاتي. يحرفون الكلمة عن مواضعه كنا. الله يسلمه. ابننا مكفدان دي الله يسلم ملادة. وانا مكفدان دي الله يسلم منا. والسلام عليكم ورحمة الله. Sai na ji wata rana ka ce annabi bai waka ba, yanzu kuma gashi ka ce ya ce a tainakum, wannan kuma ai ba waka bace ba. Annabi ya ce ga wani abu da za su rinka rerawa, kuma zance ko da nasar ne ba mawzu'un ba a iya rera shi da baka. Yanzu misali karatun Qur'ani kana rera shi da baka, waka ce? Wannan ba waka bace ba, dan ba za ta shiga cikin kalam mawzu'un muqaffa ba. Ko da zancenka ya zanto kalam ne mawzu'un ne muqaffa, in lam taqsid shi'ra la yusamma shi'ran, dole rukunan waka shine zantan ya zanto abin aunawa cikin ma'aunan waƙa sanannu. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu, kaga wannan wani mizani ne, kuma fa'ulatun fa'ulatun fa'ulu fa'ulatun fa'ulatun fa'ulu, wannan ma wani mizani ne. Haka dai da sauransu, duk zancen da zai shiga cikin wani sikeli na waka dai kenan, ya zanto yana da kafiya sananna, wato yana karewa ko da lamun ko da dalun ko da ra'un, to kaga wato ainihin ya zama abin nan kenan. Za a ga waɗansu kafiya ɗin salamun kamar abin da din rolo kaisa take kariya da lamun ko dalun, kamar kasida ta tarfata min al-abd kenan, an gane ku da sauransu. To wannan ya zama rukuni na biyu kenan. Rukuni na uku ya zanto shi wanda ya zantan ya nufaci waka. Akwai lokacin da mutum zai yi zancensa na zuba ne, amma idan muka ɗauki wata jumla muka ɗora za mu shiga tashi da cikin mizanin waka, to wannan ba mu sa masa waka, la'anna sahibahu lam yaqsid shi'ra. Fa annabi sallallahu alaihi wasallam qala ataynakum ataynakum lam yaqsid shi'ra, an gane ku, lam yaqsid shi'ra. Wa in kana al-kalamu yakunu mawzunan wa in kuntu la usallimu ala annahu yakunu mawzunan haliyan, ba na sallama cewa ataynakum ataynakum zai shiga cikin wani mizani na waka, kuma ko da abin nan ne kafiya ɗinsa kuma daban-daban ce. To kaddara bi yayi wannan, annabi lam yaqsid shi'ra, wannan rukunan waka sune guda uku, an yakuna kalamu mawzunan wa an yakuna muqaffan bi kafiyatin ma'rufa wa an yakuna sahibuhu qad qasadahu shi'ran. Wa idza fukira shartun min hadhihi shurut la yasiru al-kalamu shi'ran. Allah kuwa ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Da haka wannan ba waka ba ne, ba muna nan akan fatarun mu ta cewa annabi bai waka ba, kuma ba a sa da ba a koya masa waka ba, ko da ya yi kai to zancen magana ta waka larabcin jahiliya, ko da ya kawo rabin baiti, ko in ya kawo baiti gaba ɗaya ya canja shi ya yi ta'khir wa taqdim dangane da kalmomi ta yadda wazanin zai kare, don Allah ya ce ma allahu sirra wa yan babi lahu in huwa illa dhikr wa qur'anun mubin. Kaga in ya kawo rabin baiti, kaga bai kawo waka ba kenan. Da yace asraku kalimatin qalaha sha'ir qawlul ladid, ko ala kulli shay'in ma khala Allah batilu, kaga nan ya tsaya. Amma rabin baitin na ladid shine wa kullu na'imin la muhala tazailu, wanda wannan annabi bai fade shi ba, lannahu fasilun ma'nan wa lugatan. Ko fasilun min nahiyatul ma'na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wata addu'a ce annabi ya yi idan an masa kyauta? Annabi ya ce man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum kafa'tumuhu. Ya ce kai addu'a bai iyakance maka me za ka faɗa ba, duk abin da ka faɗa da Hausa da Larabci da kowane yare kai ya yi, abin da ake so ka roƙa masa alkhairi na duniya da na lahira, Allah saka da alkhairi, Allah haɓaka dukiyarka, Allah albarkaci zuriyarka, duk ya yi. Ba kadan da ne kai da wani lafazi cewa dole shi zaka faɗa ba. Menene hakikanin ma'anan fadin Allah ta'ala wala tamnun tastakthir? Abinda wannan ke nufi, karka bayar da kyauta don a ƙara maka. Wannan an hana annabi yayi wannan, yayi baiwa da nufin a mayar masa da abin da yafi wanda ya bayar. Wannan Allah ya hana annabi wannan. Haramun ne fi haƙƙi. To amma ni yanzu idan na baka kyauta da nufin ka kyauta mun nima, kamar yadda ake yin biki, bikinka ya taso na taimaka ma, don nima idan na ya taso ka taimaka mu, ya halatta ko bai halatta ba? Ba halatta. Ya za ka yi gawar cewa ba lada, an ce wata awon alal birri wa takawa wala ta anan, ba aure zai bana taimaka masa nima zan yi aure taimaka mun sai ka ce ba lada? Ya kuce gaggawa cewa ba lada haka kwallon wahida. Ka iya cewa dai akwai wani bangare na ragowar lada, ya kamata mutum ya bayar li wajhi llahi inna ma nutimukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Wannan shi ne kamala da aka fi so, ka bayar kaulan wahidan domin Allah. Amma ka bayar dan manufar shi ma ki wanda ta maka nan gaba, shi kenan ya halatta, ba za ta yi kai haramun ba abin da ke. Kun gane da kyau? A to kaga wannan shi ne abinda baka kyauta ba, dan ka ba mutum kuma ka zo kana yaɗa kana ta kaga wani kaza ne mishi, amma shi da biki na zo ko me zai mun ba, to wannan dan ladan da muke sa ran zaka samu ba za ka rasa idan kana haka kuma. akwai rangwame da shari'a ta yi dangane da rada mutum wani suna cikin sunayen Allah ba tare da an kawo abdu ba, kamar mutum Jamil, kamar mutum Awwal, babu laifi don ka rada wannan suna. Kamar yadda malamai suka faɗa sunayen da suka hana su ne ko Allahu ko Ar-Rahman ko Ar-Rahim, don su ne jagororin sunayen Allah, ko Ar-Rabbu haka a faɗe shi a ce sunan bawan Allah Rabbu. To wannan shi ne malamai suka yi magana a kai. A wannan sai ka rubuto kuma. Malam ina son a gaya min adadin yiwa a adadin wane ne iyayen Sheikh Ibn Baz, don me sai mun bada maka adadin iyayensa, kai ne da su. Ka je ka sai kasa ɗin da aka yi lantarki ka ji. Wai da adadin matansa ba mu sani ba. Duk wanne idan ka sani me za ka yi, sai girma. Kaga a rayuwar mutum ko da lokaci abin da za ka amfana da shi za ka abin nan. Abin da za ka amfana da shi za ka nna. Don ka san adadin matansa kuma sai ka yi. Ba ka da halin yin wannan adadin kuma sai ka yaya. Wannan yake cewa dangane da roƙo ya yi, idan mutum ya roƙi mahaifansa a wannan ka roƙa ne cikin abin da kake da haƙƙi a kai, domin mahaifinka lalle ne ciyar da kai, ka roƙe shi wani abu, wannan babu laifi. In ya baka sai ya ba sauran, don shi ne adalci. Sai dai in abu ne wanda bukatar rayuwa ta sa ka kai sauran ba su kai ba, kai ka isa aure mahaifinka ya kashe kuɗi ya maka aure, to ba a cewa ya ɗauki adadin wannan kuɗin kuma dole ya bawa sauran ƙannanka jarirai waɗanda ba su riga sun girma ba, su ma in suka girma dole ya mutu. Amma in kyauta ce haka ya ɗauka ya baka kyautar gida, to sai ba sauran haka. In kuwa ya san ba zai ba sauran ba, to sai barka a matsayin kana zaune ne a gidan babanka, ta yadda bayar da sauransu dole sai a raba muku gado kai da sauran. Wannan shine hakikanin adalci. Kuna sanar da hadisin Nu'man ibn Bashir, Ubani ya ware dukiya ya bai wa ɗansa, ya kira wa annabi don ya zama shaida, sai annabi ce ka bai wa sauran yayanka, ya ce a annabi ya tashi ya karkaɗe rigar sai ce sai ni la ashhadu ala jawr, ya ce ba na yin shaida akan zalunci, annabi ya tashi ya ce sai ka bai wa kowanne. Wannan yake nufi da zafi shi bai gane ba. Duk wani abu da jike da jiki, sawa'un jikin nan mutum ne menene shi ne zafi, jiki shi ne zafi. Wai yaro ne ya yi laifi a gida, ya zo zai hukunta shi, sai ya haɗa shi da Allah ce don Allah ka bar ni. Sai ka bar shi. Gadon su tambayoyin ban fahimci rubutun ba gaskiya. Wannan kita mahaifinsa ne ke tilasta shi roƙo ba tare da niyyarsa ba. A to ya ce lissa ka roƙo ai ba za ka yi ba, tunda annabi ya hana ka. Duk abin da shari'a ta hana ka don mahaifi ya ce lissa ka ba a cewa ka bi. Don matsayin annabi ya fi matsayin mahaifi. Ba haka da zaran annabi ya hana ka mahaifa fa zai cewa kuma wani abu. Kawai takamaimai ce za su tsine maka. Ba yadda za a tsine ta kama ka in ka bi in dai annabi ka bi. Su ka saba musu. Yan uwa kuma da dama sun yi waɗansu sun rubuta yan takardun su dangane da abin da ya shafi karanta tarihin rayuwar wani malami, wato ni ina mamakin mutanenmu matuƙa ƙwarai da gaske. Shi ɗan bid'a suka yi magana dama ba za ka damu ba, dama ba ka jiran ɗan bid'a ya yi muwafaka da kai sai gaban ka sar. Ɗan bid'ar da ya san bid'a yake ba wanda ake jan shi ba, ba ka jiran ya yi muwafaka da kai. Amma ahlus sunna ne wanda shi in ka bashi littafin ba zai yi karanta ba, amma kuma yana son ya mayar da wannan abin da ya fahimta shine addini ko da ba ya da hujja kai. Dole kai malami ka sallama masa abin da ya fahimta shine daidai, kuma kai kai kuskure. Waɗansu yara da garijiyar Lemo, wasu Lujnatul Fikri, suka rubuta Dr. Ahmad Wasika, wai taron da aka yi a nan gudun na bayyana tarihi, wani sashi na tarihin rayuwar Sheikh Ibn Baz, lalle wannan abin bid'a ne, lalle maulidi ne, lalle an saba Allah, lalle an saba manzon Allah. Ta haka tana da nasiha don rashin kunya irin ta. Kaga irin wannan idan kake kira shi duk wanda zai ce bid'a ne, kake kira shi kace me ta'arifin bid'a? In yace maulidi ne, haka kuma ka tambaye shi me ma'anar maulidi? Kaga akwai ƴan ƙananan kalmomi za ka yi ta furtawa kana jin daɗin faɗa, amma da za a tambaye ka me yake, sai kai tsuru-tsuru, saboda wa'azi ka saba ji baka saba yin karatu ba. Galibi mun saba jin wa'azi ne, kuma shi muka iya ji da kuma latta da wa'azi, to shi kuma karatu daban. Ka karatu lokacin da ake sa littafi ana dora ana karanta ana ja, kana ji ko da baka fahimtar larabcin sosai, yanzu to kana da kofin littafin, yanzu to kafin din da aka kuma kana sake maimaitawa a gida kana ji, to tanan zaka samu karatu. Dan za a faɗo wani abu ka'ida ce ta ilimi, duk wanda ka tambaya sai ya gyara zama. Amma dan kana jin lacca kawai ko ka ji wa'azi ko wani abu makamancin haka, wannan daban. Ana yi ne dan a zaburar da kai lokaci zuwa lokaci. Shi yasa ba mu mai da lacca tanto aikin mu na dindindin. Karantarwa ita ce aikin na dindindin, saboda ita ce kake dasa jama'a. To galibi wanda yake wannan jahiyar ba karatu yake ba, lacca yake ji ko wa'azi ya saba ji na ƙasa ko na jiha. Idan an zo maganan karatu tsantsa bai san me ake ciki ba, to sai rigice. Shi yasa rannan na faɗa mana tun ranar da aka yi laccar, idan aka ce maulid ko dai zanto ismul zaman ko ismul makan ko ya zanto masdar, abu na uku da ban faɗa ba nan shine na uku, yanzu shine zai iya zama masdar. Masdar ita haihuwa kanta, ko ka ce maulid ya zanto kana nufin lokacin haihuwa, ko maulid kana nufin wurin da aka yi haihuwar. To yayin da kace mun yi maulidin Sheikh Ibn Baz, kuma kalmar maulid a larabci ma'anonin guda uku gare ta shine me? Lokacin haihuwa, wurin haihuwar, ko ita kanta haihuwar? Wani ɗaya ne ya faru a nan gurin? Ba mu tsaya ba mun karanto ranar haihuwarsa kaza ga watan kaza mu sa lacca da ta dace da ranar haihuwarsa. Ba mu tsaya mun karanto ranar mutuwarsa kaza ga watan kaza bara mu sa lacca daidai da ranar mutuwarsa ba. Abinda muka yi baya da alaka da mutuwarsa, baya da alaka da haihuwarsa, yana da alaka da rayuwarsa. Wannan kuma in ka ce za ka yi inkarin wannan, sai ka ɗauki Bukharin da ke gidanka gaba ɗaya ka ƙone tas, don saboda ga Kitabul Fada'il a cikin Bukhari. Ba falalan annabi aka yi ta kawo, falalan wa? Sahabbai. Akwai Kitabul Manaqib, ba manaqiba na annabi aka yi ta kawo, manaqiban wa? Sahabbai, mazansu da matansu. Akwai littafin da aka ware su don sahabbai kaɗai. Littafin Ibn Abdul Barr, Al-Istiab, don sahabbai kawai. Littafin Ibn Hajar, littafin Ibn Lathir, Usul Ghaba, duk wannan don sahabbai kaɗai aka yi. Akwai kuma wanda aka ware su don tarihin mutane kowaye. Irin yadda muka yi tarihin Ibn Baz, gobe idan mu ga dama za mu iya muna da latta akan Bill Clinton, a musulunci kuma ya halatta. Mun faɗi siffofin Ibn Baz kun ji, ga siffofin Bill Clinton. Siffofin Ibn Baz dan a yi mai a yi koyi da su, siffofin Bill Clinton fa da a zai mata a nan. Kafin mu yi na Ibn Baz, sai da muka fara yin latta kan rayuwar Khomeini gaba ɗayanta a nan masallacin, me yasa lokacin ba ku ce bid'a ba ne? Kaga jahilci ne ba ke da wannan an faɗa ne dan a ji sharri a nisan ta, to wannan kuma an faɗa dan a yi mai a ji alheri a yi. Kaga jahilci ne ma mutum ya kawo wannan zancen. Ga kuma littattafai da malamai suka yi don saboda tarajim kawai. Ɗauki littafin Siru Alamun Nubala na Imam Az-Zahabi, juziya 24, tarihi ne na mutanen da suka wuce baya, da mutanen kirki da mutanen banza, duk wanda ya taɓa sani ya rubuta tarihinsa. Irin yadda ya kawo tarihin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da sai Imam Ahmad bin Hanbal da sai Imam Malik da sai Imam Shafi'i da su waye, aka yi kawo tarihin sai Ibn Arabi su Hallaji duk ya hada a ciki, kaga wannan ka koya, kaga wannan ka nisanta. Duk inda yazo kowa zai faɗi halayensa da siffarsa. Idan yazo wani mummuni yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, to sai dai an samu tangarda wuri kaza. Abun mama shine adalci. Yazo tarihi Ibn Hazm yace zaka'un mufrid, yace zaka'i da kwakwalwa wadda take, wato wadda za a nemi irinta a rasa. Yace sai dai baya da ladabi ga malamai. Yace da haka littafan zama ba su yi albarka ba, aka yi ta konar. Ki tare da haka fa mujtahidi ne, ya kai matsayin ijtihadi ko kace ya wuce ijtihadi. Ya salawa. Wato magana ta adal. Ya kawo tarihin rigimar su, ya kawo tarihin da Ibn Hajar ya abinda Ibn Hazm ya yi muga maganganu ga ra'ayin Malikiya. Ibn al-Arabi ya zazzage shi ya faɗa masa bakar magana. Zahabi yace haba Ibn al-Arabi. Ai ko kai da zaka tsaya ka san zaka yi karatu wajen Ibn Hazm. Na yadda ya rashin ladabi ga malaman Malikiya, amma kai zaginsa da kai fa kai matsayinsa ne. Wannan shi ne ilimi, kuma shi ne sanin ya kamata. Ya kawo tarihi Sayyid Abdul Qadir ya yi maganar kaza kaza ɗin cece, amma abinda ake faɗa na karamomi game da shi sai ce ƙarya yake masa. Yake duk da haka dai shi ɗan adam ne ya iya yin kuskure, ya iya yin daidai, daidai ɗin da ya yi da Allah, kuskuren da ya muna fatan a yi masa. Ko yake. Wannan shi ne ilimi, shi ne sanin ya kamata. Tarajum ga sunan gurin. Shatratu Zahab na Ibn Raymat. Al-Wafayat na Ibn Khallikan. Wane ne duk ga sunan kutubut tarajum a cike a duniya. Akwai wanda suke dan kawai naqdir rijal, ka san waye marwayi dan ka kauce ka abin nan su tahzib su takrim, su waye ga sunan gurin. To amma mutum baya karatu. Shi kawai abin da yake so, abin da ya fahimta shine addini. Kuma kai malamin ka bi. Ko ba inda ake samun irin wannan aibin irin wajen ahlu sunna. Da yawa daga cikin ahlu sunna akan samu wannan kurakuran tattare da mu. Wato kuma abin da ya faru shine lokacin da aka faro wa'azi, an yi kokarin a cire mutane daga bautarwa da malaman dariƙa suke musu. Bautarwa har ka rinka halarto suran shehin ka cikin zuciyarka, kaga bauta ne wannan. To kaga wannan sun yi guluwi ne wajen girmamawa. Har aka malan din a maimakon a malantar da shi kadai sai ake neman allantar da shi. Hatta ta hudura surata sheikh, ka halarto suran sheikhinka a zuciyarka, kaga wannan bauta ce. Bauta ce. To lokacin da aka tashi rushe wannan, sai ko ba a gina cewa akwai girmamawa da ladabi ne tsakanin malami da ɗalibansa. Sai wani ya dauka, to an riga an rushe shi kenan, tasawatur ru'us, kawunan mutane sun zama ɗaya, ba wanda ya fi wani. Inna akramakum inda Allah atakakum kalimatu haqqin urida biha albatil. Da yawa haka zai ce ma inna akramakum, sai ga a masallaci samari ba ta girma da tije. Waɗansu daga cikin samari ban ce duka ba, ba ta ganin girman da tije, ba ta ganin kimar su. Zai wuce zai iya bangaza shi, wai ai daɗe ne kowa ahlus sunna ne, na fahimta ya fahimta. Wallahi baka fahimta ba, na rantsi da Allah ba abin da ka fahimta. In dai har ka ɗauki wannan a wannan, in da ka fahimta za ka gane annabi ya ce yana daga cikin girmama Ubangiji. Girmama haddacin Qur'ani wanda baya ta'addanci da Al-Qur'anin da kuma ma'abucin furfura cikin musulunci. To baka fahimta wannan ba, shi yasa sai kake wulakanta tsohon da kake tare da shi. Wai ka fahimta ya fahimta. Ai ka ahlus sunna ne, shi ma ahlus sunna. Yana da gemu, kai ma kana da gemu, tasawatur ru'us. To wannan rashin ladabi, rashin sanin ya kamata kenan. Kalmar inna akramakum inda Allah atakakum tana nan a wurinta daban. Wanda ya fi matsayi a wurinku shine wanda ya fi kowa wa tsoron Allah. A sheke nan dai akwai wanda ya fi matsayin, amma ya ake ganewa ta hanyar tsoro. To sai wani ya fahimta kamar inda an ce inna akramakum inda Allah atakakum, ba'ana ta ba mai girma. Kaga wannan muguwar fahimta kenan. Ka fassara ayar Qur'ani ba yadda take ba. To haka waɗansu daga cikin ahlus sunna suke. Sai ga ba kimanta mutumin da kake koyon karatu a wajensa. Ko alama babu kimantawa. Duk kai abinda kake so ya faɗa ma abinda ranka ke so, daga ranar da ya faɗa abinda bai maka daidai ba sai ka ji wallahi mu malam bamu yadda ba. Ko ka tawo wani lokacin ka bayar fa game da yan bid'a, sai wani ya zo ce malam mu yan bid'a nan gani muke ɗaure musu gindi ake, ba za a koma baya. Wai gaskiyar da ka faɗa wadda ka karanta shi ba karantowa yi ba, da molanka yake so ya ture ma hadisin ka hakura ka bi shi, saboda ko dai ka yadda shi muridinka ne ya bi ka, to ka san sai ta fatawar. Ko kuma ka ce a ka tsakan kujerar naki idan ya so ce mu mun daina majin karatun daga yau. Akwai wani bawan Allah wai kitabu tauhid da ake yana saya yana bayarwa sarka, yana saya yana bayarwa sarka ana ji. To wani sai wata rana sai kuma na Abdulrahman ko ne muke masa wani abu bai ji daɗi ba sai ya zo na tani da kai ma na da sauraron karatun kuma ka su din ma na da ba ruwa saraka ka ga wannan jahilci ne wa kai wa wanda yake fada mun waina so in je in yi bikon sa na kallon shi ne dariya duk da girma Allah ya san ruwa gudu wa shine karfe ma to kaga duk wanda rashin fahimtar ma me na fahimta na sunna din da haka ya kamata mu shiga faifayen mu da aka rushe waccan bauta da ake bautar da mutane halartar suran shehinka a cikin abin nan tube takalmi idan ka ga shehinka daga nesa in ka ga yaron sa ma zai wuce yana rarrafe ka kube takalmi ko in kana tafiya ka zauna ka ga duk wannan shirme ne abubuwa da mai talimin mutaallimi ka duk wannan bai kamata ba to amma magana cewa ka kimanta shi idan kana magana da shi ka san kana magana da wanda yake malamin ka ne idan kana magana da wanda ya fi ka shekaru ka tabbatar kana magana da wanda ya fi ka shekaru amma yaro zai kama hannun tsoho ya sha da ƙarfi ya jijjiga ya wahalar da shi haka wai da an fahimci suna an zama daya ai rashin mutunci ne wannan ka mika mishi hannu ku gaisa cikin ladabi mana assalamu alaikum wa alaikum assalam ka janye hannunka cikin ruwan sanyi amma mai sai ka jijjiga assalamu alaikum ka shaku ne kaga duk wannan wahalar da shi kake yi kaga ba ladabi a cikin wannan wallahi san ba ladabi a wannan to kaga duk waɗannan su ko ne da zikiri ko ba wane ne wanda yake ganin bai fahimta ba dan Allah kaddara duk abin da muka yi kuskure muka yi a matsayinka na cewa kai da tunda takardar da suka rubuto zuwa ga malam suka zuwa ga Dr. Ahmad suka rubuto suna cewa malamin mu ko ne malamin mu ko ne kaga idan ka yarda mu malaman ka ne kaga ba za ka yarda mu halaka ba kenan to wani mataki zaka dauka ana tashi da karatu sai ka samu ko malam Abdulhab ko wane ne ni ana ganin dama ina da zafi da yawa sai ka samu malam Abdulhab shi da sanyi ko ka samu Dr. Ahmad shi ba da sanyi shi kenan ni an ce zafi ne da ni da yawa ba na sakin fuska sai ka samu masu sakin fuska din akar mu kallon muna da wani abin da ya daure mana kai don haka dai a bamu rana yau za mu zo mu tattauna kuma inda hali muna son mu ji jawabinka kai da Ja'far ko har ma da malam Dr. Ahmad idan ma zai yiwu mu abin ya daure mana kai muna da ta cewa amma muna son a yi mana bayani kaga za mu fahimci gaskiya kake so. To in na samu irin wannan zan iya shiga da kai halla burari na ka faɗi duk da'awarka kowane magana in ɗauko ma littafi in ɗora hannunka a kai to amma ka hau mallam dole ku janye kaga wannan hauka kake yi ba wanda zai saurare ka dan ka hau ka ce turu kawai ka kamata a saka dole ka janye ne dole in janye ne dole in janye ne ku yi haƙuri idan na yi mana zafi su ma akwai waɗanda suke sun yi zafin da yake samun ma muka ɗanyi musu zafi amma dai abin da muke so shine wallahi a shirye muke ku tuna fa ko a nan gurin da yawa abin da muke faɗa kuna yarda da 80 cikin 100 90 cikin 100 kaddara kun ki yarda da 10 yan bid'a cikin duk abu 100 da muka faɗa ko ɗaya ba ɗaya da suke yarda da shi kuma suna son mu faɗi mu yi kuskure sama da kowa inda suna da hanyar da za su kure mu suka san za su yi azumin kwana uku dan a washe gari ne na hudu su kure Ja'far ko su kure Dr. Ahmad wallahi za su amma su rasa an ja sai dai a yi zagi amma idan muka ce a fito a ce a ce ba za a ce ba to kaga wanda yake son ma ya ga ƙarshen ka kenan shi kullun bin diddigin yake yi ya gagare shi to kai idan ya zanto kai ma so kake ga kuskure na yanzu ba ku yi tarayya da su ba yayin da ya zanto so kake ga kuskure na ba ka yi tarayya da 'yan gida ba yayin da ya zanto so kake ka ji Dr. Ahmad ya yi kuskure don girman Allah ba kun yi tare da 'yan gida ba yayin da ya zanto bin diddigi kake ayyar na malam Abdulhabu kalmar kaza ba kaza kaza ne ba kun yi tare da 'yan gida ba kuma yayin da na yi kuskure ka faɗa yanzu a takaice tun da muka dawo daga jami'atul islamiyya alhamdulillah yau na dawo shekarar 93 kenan 93 yanzu muna 99 shekara nawa kenan shida malam Abdulhabi ya dawo bana da shekara ɗaya don ya jira iyalinsa suna karatu a Ummul Qura da sai gama ya taho tare da ya riga mu kammala makaranta shekara biyar kenan Dr. Ahmad kuma wajen shekara 20 misali Abubakar Jibrin ma wajen Sheikh Abubakar Jibrin ma wajen shekara 20 to dukkan mu da muka dawo din da mai shekara 20 da mai shida da zabin nan ba mu tafi gida ba sai so daya shine da muke taron bilba don girman Allah wannan credit da ya kamata a bamu kodin sinkin ba tun da muka dawo mutum gida a basu su dawo in mun sallama maka cewa gida a muka kenan to dai muka taba yi duk sauran da muka yi sunna me yasa ita baka je kawo ka taba irin yadda kake yada wannan yayin da aka tafi sunna baka yada ba to dallantana muna bin ka basu da dukkan wanda zai iya taimaka maka a sanyi ko a boye ka zo ka kare cewa wannan bid'a ce aka yi mu ko mu tabbatar maka da cewa daidai muka yi cikin shari'a ai ba karfin to bane ba rasul nan ake ba qala Allah qala rasulullahi wannan a shirye muke amma dai wanda zai zagi shi kenan idza na taqaffatihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukut duk wanda zai zage zage ya ce a yadda kidan kidan abin nan shikenan a zo dai a faɗa in za a faɗa za mu faɗa amma in zagi ni sai kai ne kowa ibn azum ba lokacin da zai kona littafin sai shi ne duk kai fa in taharuku al-qirtas la taharuku alladhi tahammalahu al-qirtas bal huwa fi sadri lisiru ma i haythu taqallab raka'ibi wa yanzilu in anzil wa yudfanu fi qabri da'uli min idraki rakkin wa kadabi wa qulu bi ilmin كير الناس من يدري وإلا فقودوا في المكاتب بدعة فكم دون ما تبغون لله من ستر كذاك النصارى يهرقون إذا ألتأكفهم القرآن في مدن الأدر إنت قوم رجاج كتي كتي إنتي كيني مغانا ماذا كن قوم رجاج كتي إذا جدا جون لنسى أبنى النيس إنتي كذو إنتي إنتي إن كن سنبغا كتي أبو كوما مكرمتا هكي كن كرتسي كداو وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.